الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء ومجلسي البركة مجلسي لبك قرأت وشكل لتاب مسونا حسن المسلم لتاب اللي يكون شيء الأذكار والأدعية النبوية وفي ذكر الريد أدعوئنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن ديكين سؤال مناسب بي لبندبا wannan shine darasin mu na 21 da muna cikin azkarul masabih wal masa wato zikirai da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi fil masfis sabah wal masa da safi ko da yamma za mu tashi akan zikiri na 11 inda yake cewa allahumma aliman ghaibi wash shahadati fadir as samawati wal ard رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ومن شر الشيطان وشركه وأنا أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم وأنا حديثي نجد إمام الترمذي لأبو داود سكويته وأنا suka rawaito shi daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma inda yake cikin Abu Dawud Abu Bakar As-Siddiq yake cewa Rasulullahi murni bi kalimatin aquluhunna idha asbahtu wa idha amsaytu ya rasulullah ka umartini da wasu kalmomi da zan ka fada a duk lokacin da na wayi gari ko kuma yamma ta yi min to shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya masa waɗannan kalmomi wato asalin hadisin abubakar siddiq radiyallahu anhu shi ya tambaya manzo sallallahu alaihi wa sallama ya gaya masa wasu kalmomi waɗanda zai rika ambatan su da safi ko da yamma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya masa waɗannan kalmomi kuma Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito mana akwai shi a cikin sunan Tirmidhi ko Jami' Tirmidhi riwayar Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu hadisi ne tabbatacce yake cewa Allahumma alimal ghaibi wash shahada يا الله عالم الغيب والشهادة مثلا أبن ديكي بوي دا أبن ديكي سللي فاطر السماوات والأرض وان ديك آجها للتسمي دا كسا رب كل شيء ومليكه وبنجد قوانا أبو سنن ممن لكنسا أشهد أن لا إله إلا أنت باب أبو بوتار دسكيا سيكي na shaida babu abun bauta da gaskiya sai kai a'udhu bika min sharri nafsi ina neman ka tsare ni daga sharrin kaina wa min sharri shaytani da kuma sharri shaydan wa shirkahu da shirkarsa wa ana aqtarifu ala nafsi su'an ko kuma ko in dawo wa kaina wani mummunan abu aw ajrahu ala muslim ko in dawo wa dan uwana muslim za mu ga kalmomi ne waɗanda suka kunshi kirari ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma da tabbatar masa da rububiyya da tabbatar masa da uluhiyya sannan kuma sai neman tsari daga sharrin kai ko sharrin zuciya da kuma sharrin shaidan da shirkarsa da kuma mutum ya zama sanadiyar jawo kansa wata balahira ko ya jawo ɗan uwansa musulmi yake cewa Allahumma ya Allah alimul ghaibi masanin ghaibi wanda ya san abin da yake koyi washahada da abin da yake sarari to da abin da ake iya riskarsa ake iya ganin sa ko da ido ko a ji shi da kunni ko a taba shi da hannu ko a dantana shi ko a shaƙe shi duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ake riskarsu wajiji shine masanin abin da yake koye wanda ba a ganin sa wanda bayi ba sa ganin shi abin da yake bayyane ko abin da yake koye abin da yake cikin zukata da ba gani ake ba wato sirri kuma abin da yake koye abin da yake sarari kowa da kowa yana gani wa al-ghaib abinda halittun da Ubangiji Ta'ala ya halitta su mala'iku da aljanna da wuta wanda ba ma gani da abubuwan da muke gani sama da ƙasa da ruwa da duk ya shiga cikin waɗannan wato kalmar alimul ghaib wa shahada ta kunshi Ubangiji Ta'ala ya san komai da komai fatiras samawati wal ard wanda ya kage halittar sammai ya kage halittar sammai da ƙasa wato ya kage halittar sammai ba tare da ya gani a gurin wani ba shine ma'anar fatara ya kage halittar abu ba tare da wani ya riga shi ba ba tare da ya samu wani misali daga wato ya samu ya kwaikwaya daga gurin wani ba rabba kulli shay'in wa malikahu ubangijin kowane abu ubangijin dukkan komai wa malikahu kuma mamallakin dukkan komai to shine mahaliccinsa shine kalli halittarsa kuma shine mamallakinsa wato shi yake sarrafa shi yadda yake so la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai babu abun bauta da gaskiya sai kai wannan ikirari ne da uluhiyyar Ubangiji bayan ya ikirari da rububiyarsa bayan ya tabbatar da cewa Ubangiji shi ne ya halicci kowa da komai sannan kuma ya tabbatar da cewa shi ne abun bauta domin duk sanda bawa ya yarda da rububiyar Ubangiji to ya lazimce shi ya yarda da cewa Allah Ta'ala shi ne ya halicci shi ne ya cancanci a bauta masa shi kadai a'udhu bika min sharri nafsi to bayan duk wannan shimfiɗa sai addu'ar tsarus ta ce a'udhu bika min sharri nafsi ina neman ka tsare ni daga sharrin zuciyata da sharrin raina domin a cikin rayuka a cikin nufus akwai an-nafs al-ammaratu bis-su inna nafs al-ammaratu bis-su ita ce zuciyar da take karkata har ko da shi zuwa ga sha'awa ko take karkata zuwa ga shubha zuciyar da take wato kama wato sha'awa take rinjayarta ko kuma shubha take rinjayarta wacce take son jin daɗi na duniya wanda yake mai karewa ba tare da tunanin Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da tunanin lahira ba wanda ita ce nafsu al-ammaratu bis-su don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan bisa ga koyarwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi zuciyarsa Ubangiji Ta'ala ya tsarkake ta babu wani abu na sharri a cikinta kamar yadda ya zo a cikin hadisai daban-daban ingantattu waɗanda suka nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Ubangiji Ta'ala ya aiko mala'iku sun cire masa rabon shi daga cikin zuciyarsa sun tsaga zuciyarsa ya rauna sauƙi ya faru cewa wato ko dai sharri ne wanda shi kaɗai bai taƙaita a kansa ko kuma sharri ne wanda bayan shi ya ji jiki kuma wani ma zai ji jiki a dalilinsa kaga duk addu'a ta bushe waɗannan a'udhu bika min sharri nafsi kaga sharri ne da ya taho daga kansa shi ba wani ne ya sabbaba masa ba shi ya zo wa kansa wa min sharri shaytan ko kuma sharrin shaytan kaga wannan wani ne wanda ba jinsa su ɗaya ba shi ne shaytan mutum an yi shi daga yuko shaidar kuma an yi shi daga wuta ba ka ba jinsin su guda ba sana ala tarifa ala nafsi su an nan sharri ne amma ka shi kadai ya taƙaita a kansa amma wa na jura hu ila muslim nan kuma sharri ne wanda zai taɓa wani to duka wani dangin sharri a nan ya nemi tsari da gare shi sharrin da shi ne sanadiyya ko kuma a wani ne zai masa sanadiyya sharrin da zai tsaya a kansa ko kuma zai taɓa wani ya nemi Allah Ta'ala ya kare shi daga wannan to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa cewa da farko dai tambayar kamar da yake cikin sunan Abi Dawud ya tabbaya a gaya masa abin da zai faɗa safe da yamma aka gaya masa wannan kaza ya nuna kenan ana faɗar sa safe da yamma a cikin wata ruwaya na sallallahu alaihi wasallam fa kun kul hadira asbahta ka faɗi wannan lokacin da safiya ta yi wa idza amsayta da lokacin da yamma ta yi wa idza akhasta maqiyaka lokacin da ka je kwanciya to ko lokacin da ka je kwanciya sai kai gaba shi ke za a yi da safe da yamma kuma lokacin da aka zo kwanta ma ana iya yi to sai na sha biyu shi kuma yana cewa bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim thalath marratin sauku wannan hadisin Usman ibn Affan hadisin Usman ibn Affan wanda ya rawaito shi daga Usman shi ne ɗansa Aban Aban ibn Usman ibn Affan shi ya rawaito hadisin daga mahaifinsa Usman ibn Affan hadisin yana cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa ma min 'abdin yaqulu fi sabahin صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء إلا لم يضره شيء واتو مائكي صلى الله عليه وسلم واتو عثمان ابن عفان يشي يا مائكي صلى الله عليه وسلم ينشي ما من عبد يقول في صباح كل ليلة كل يوم باب ونباوة ko babu wani mutum ba min abdin au ba min insanin au ba min muslim irin zuwa wayo daban-daban ba wani bawa ko wani mutum ko wani musulmi da rai ce a kullum safiya kowace safiya ko kuma kowane dare kowace yamma ko da yamma ya ce bismillahi da sunan Allah allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'a wanda tare da sunansa babu wani abu a ƙasa ko a sama da zai cuta wanda babu wani abu a sama ko a ƙasa da zai iya cutarwa tare da sunan Allah wa huwa as-sami'ul 'alim kuma shi mai ji masani abinda mai ji ne ko masani ne ya faɗa haka sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani abin da zai cutar da shi illa lam yadurruhu shay'un face babu wani abu da zai cutar da shi a wata ruwaya ta Abu Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala hu hina yusbihu lam tamassahu fujaati bala'in hatta yumsi wa man qala hu hina yumsi lam tamassahu fujaati bala'in hatta yusbih wanda ya faɗi wannan kalmar lokacin da safiya ta yi to har ya kai yamma ba zai haɗu da wani bala'i na bagatatan ba haka nan wanda ya faɗi wannan kalma da yamma ba zai haɗu da wani bala'i na bagatatan ba na katsa har safiya bayan azalin muslim ya faɗi wani hadisi ga waɗanda suke gabansa to kuma shi sai mutum ya kalli shi mai ba da hadisin shi aban kamar lokaci shi ya ji hadisin daga mahaifinsa Usman ibn Affan to bayan ya faɗa musu wannan hadisi sai mutum ya ga kallonsa sai ya koyi cewa yana kallonsa saboda ya samu kamar bangarensa hakanninsa ya shanye kamar ya ce to ya aka yi aka kai kana ga wani wannan hadisi kai kuma ya aka wani bala'i ya sami kai kuma sai yake cewa tabbas abin da na gaya muku haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi shi wato haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa to ba ƙarya na gaya muku ba ni kuma wannan abu da ka ga ya same ni Ubangiji ta'ala ya mantar da ni in ban faɗe shi ba wata rana saboda ya zartar da ƙaddarar safe wato na manta na sha'afa ban fada ba saboda wata kaddara ubangiji da ya rubuta ta faru kare ne ta faru to kakkarda su cewa ko ya aka yi haka ni da nake da wannan hadisi kuma abu ya sami to wannan hadisi kawai za ku gani yana cewa bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fi al-ard wa la fi as-sama wato mutum zai ce da sunan Allah wanda babu wani abu a cikin sammai da ƙasa da zai cutar tare da sunan Allah wato duk abin da aka hada shi da sunan Allah to kuma babu wani abu da zai lalata shi ko a sama yake ko a ƙasa yake duk abin da yake sama duk abin da yake ƙasa bayan Allah ne mulkin sa ne shi yake sarrafa su yadda yake so to kuwa da zarar aka hada Allah wani abu da sunan Allah to babu kuma wani abu da zai cutar da wannan wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar to wasu alim kuma shi Allah as-sami'u mai ji ne kalmar as-sami'u tana da ma'ana biyu as-sami'u ana nufin wanda yake iskar wato komai yake jin kowane irin sauti yudrikul aswat la yakhfa alayhi shay'un yudrikul aswat kowane irin sauti ne kaɗan aka yi da ƙarfi aka yi a sirri aka faɗa da raɗa aka faɗa ubangiji yana jin sa wanda Aisha take gaya mana cewa lokacin da matar da ta zo tana tattauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam game da mijinta da ya yi mata zihari yace anta alayya ka zahiri ummi to yi zihari da ita ta zo tana kawo kukanta wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta shaki ila Allah tana kai kuka zuwa ga Allah Allah ta'ala ya saukar da qasam Allahu qawl allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah to Aisha take cewa subhanallah ina bakin kofa ina jin tattaunawa su amma wata magana da suke faɗa ba na ji amma wanda yake rabu samawati sabai wal ardi ya ji ta min fawqi sabai samawati babu wani abin da ya goye masa daga cikin maganganunta wannan shine jin ubangiji baya da gaci babu abu da yake masa wato katanga yana jin komai sai kalba as-sami tana dauke da wannan ma'ana sannan sai dauke da as-sami wanda yake jin addu'ar mai addu'a ya ansa masa shi ma kalmar as-sami innaka sami'u du'a innaka sami'u du'a wato kai mai ansa addu'a ba wai kawai ya ci ba in aka hada ta da kalmar addu'a ana nufin ya ji an sa ce sami Allahu liman hamida ay ajaba sai kalmar sami tana zuwa da ma'ana drakul aswat tana zuwa da ma'ana ijaba wato ijaba ce du'a sana al alim ubangiji masani wanda ya san dukkan komai sanin sa ba shi da iyaka له مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين هذا هو سنه ابنجي بارئه كده سنه ونادر بشكل هذه السنه مفاتيح الغيب موجود ان غيب جبا ديد الناشي لا يعلمها الا هو ba wanda ya san sosai shi ya nemi ba shi ba shi wani ba hari ya san abin da yake cikin teku ya san abin da yake kan tudu ba ta skoto min warakatin illa ya alamuwa babu wani gani da zai faru a ce Allah ya sai ko a sahara ne ko a ina ne faru a cikin gurbin sahara ko mun ɓangaren sa a ce ubangiji ya san da faruwarsa wala habbatin fi zulumatil ardi ko wata ƙwaya a cikin dukkan ƙasa da za ta faɗi ce irin baya ce ko ƙanƙantar ta wani da san da faɗuwarta wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin ba wani abu da yake ɗanyi ko kuma da yake busasshe ba ce yana cikin littafi wanda yake wabayyana shi da rabin mahfuz ubangiji ya san da shi ya san da zaman shi ya san da motsin shi da sukuninsa wanda shi ne faɗaɗɗen ilimin ubangiji la yaqulu bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a fa da gubo ubangiji ya ba da kace da ba za su iya bai ba su iya kiyaye wani abu na ilimin sa ba su iya abin da su saboda wannan shine ilimin Ubangiji wafatu al-ghaibi wanda Ubangiji Allah ce inna Allah inda wani sa wani zai rubuta wai alamu ma fi al-akham ma tadri nafsu ma ta taksibu ghadan amma tadri nafsu da ya kan tamat Ubangiji Allah shi ya san sanda al-qiyama za ta shi kuma shi ya san sanda ruwa zai sauka da adadin da zai sauka da inda zai sauka da abin da ruwan zai haddasa idan ya sauka wannan Ubangiji ya san shi wai alamu ma fi al-akham ya san abin da yake cikin mahaifa abinda uwa za ta haifa irin halittar da aka yi masa namiji mace halittarsa dogo ne baki ne dogo ne gajere ne baki ne fari ne mai fada ne mai hakuri ne mai ilimi zai zama mara ilimi ne abin da jarumi ne matsoraci ne mai arziki ne mara arziki ne shugaba ne dan kasuwa ne dan siyasa ne komai da ya shafi wannan abu da yake cikin mahaifa Ubangiji ya san shi kaga ko da a ce wani zai saka abin hangen nesa ko wani abu da wani inji a yi scanning da gano irin halittar da za a haifa namiji ko mace ya abu da zai iya kenan amma ba zai iya wuce wannan Ubangiji ma shi ya sa ce ma fi rahman dan ya kunshi duk wani abin da ya shafi wannan abin da yake cikin mahaifa wa ta da nafsu ma da taksi ga gadon wa ta da nafsu da ya yi ta mutu babu wata rai da ta sami za ta samu gobe ba ma da nisa ba gobe goben nan ba wanda ya san me zai samu wa ta da nafsu ma da taksi wa ta da nafsu da ya yi ta mutu babu wata rai da ta sami ina za ta mutu idan mutuwa ta zo in ba inda yake zai mutu ba sai Allah ya kirkiri wani tsarar masa wata tafiya da zai je ya mutu can Sheikh Isaimin yana ba labarin wani da yake gaya masa sun fita hajji da mahaifiyarsa wani sun je an gama hajji sun na dawo a hanya su ta gaba da rashin lafiya lokacin ana hawa irin su raƙuma ne haka babu abin hawa irin na zamani ko bai yawaita ba ya ce a hanyar sai rashin lafiya ta kama ta suka ɗanye zurumi suka sauka haka ɗanyi mata fifita haka sannan suka kuma hawa suka kama tafiya ko suka bace hanya suka shiga wurin da ba hanya da ba ita ce hanyarsu ba suka yi ta tafiya suka je wani ɗan gari haka ƙananan 'yan gidaje haka sai suka yi tambaya cewa ina hanyar Najd can wuri da Riyadh sai aka ce musu ina hanyar da nisa kun gano ta sosai da suka kula ruwa mara da su zuwa ku sauka nan har da kuka ko ta samu lafiya suna sauka suna tara sana haka da Allah ya kaddara nan za ta mutu suka fito hajji kuma bayan sun gama hajji ta bace suka bace suka ta kamar rashin lafiya kuma suka bace karshe Ubangiji ya ja su da ya kai su wannan ƙauyen a wannan bakar da ya Allah ya rubuta nan za ta mutu da ya ce a wani ƙauye ne da wasu su ma da ƙauye ba ne a wata bakka ce ko ya to ne zai kai su can wani shi ne ma ta jinar su ma da su ba da ma ta jinar su ya yi abin ta mutu to duk wani yana cikin ilimin Ubangiji to idan Ubangiji as-Sami' al-Alim ne kaga shi yake jin kowa da komai shi yake san shi ne masanin kowa da komai don haka duk abin da aka hada da sunan shi aka nemi tsari da shi da kariyarsa to wani ta Allah yana da wannan ikon da zai ba da wannan kariya to sai na gaba shi ne raditu billahi rabban wa bil islami dinan وبمحمد نبيا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وأنا يا دور أشكي مسلم إمام أحمد سنن أبي داود جامع الترمذي بن نسائي بابن ماجه بطول أربعة kare Imam Ahmad da shiru kuna hadis hadisin Sauban Sauban ne maula Rasulullah Sauban ibn Bujdud ibn Bujdud maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisin Shahab bin Abdul Muslim يقول إذا أمسى إذا أصبح ثلاثا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا ومحمد نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة حكى عيسى نجي فتباه ونباه ومسلمي لذي فتاة لهم يوم أتيكو إذا مجر يوائي سوكونا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يقول هذا سوكو سيدي سموتي إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة فأتي هذا ما هديني أكبر من تعالى يوم للدشير عن أبوه القيامة وانا هديسي أنا لو كنت فسكة إسناد السر الشيخ ناصر في ألباني لا تتونا إسناد السلطائي أشكل لتاب السلسلة الحديث الضعيفة jalabi na goma sha ɗaya a bisi na 2020 ya yi dogon magana a kan takarinsa a ruwa da ta inganta tana cikin tabarani tana cikin al-mudawwar kabir na tabarani a hadisin munayzir sahibi rasulullah wani sahabi da ake kira al-munayzir tasawiri ne na al-munzir yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallama yaqulu man qala idha asbaha raditu billahi rabban wa bil islam deenan wa muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan yake cewa fa ala zaim da akhudan nabiyyihi hatta ulkhilahu aljanna yake to ni ne nake bada lamuni ni na bada lamuni ni na lamunci dan kama hannunsa sai na shigar da shi a jannan wadda shi ruwa da ta inganta cikin imam jamul kabir na tabarani amma ita za ku gaba ku yamma ita ba ta takaita abu ne da safiya ce man kala idha asbaha sannan kuma sakamakon da aka faɗa shi ne la akhudanna biyadihi fa ana zaimu la akhudanna biyadihi hatta udkhilahu aljanna wancan kuma cewa illa kana haƙƙan ala llahi an yurdiyahu yawmal qiyama kaga akwai bambanci ta fuskar lokacin da ake faɗa da kuma wato sakamakon wanda ita ce riwayar ta inganta amma dai daga zan dubbe ni raditu billahi rabba na yarda da Allah shi ne ubangiji to rabban shi ne wanda ya halitta shi ne kuma wanda yake tarbiyyar halittar na yi da cewa shi ya halicce da shi ke tarbiyyata shi yake ba ni ci da sha da kula da ni da lafiya da duk bukatata shi yake mu wato na gamsu da wannan na yarda da wannan ba zan ne kamar yana ta ba zan nemi wani abu a gurin wani gaba Allah ba to duk wani abu da zan nema na bukatata na yarda a gurin Allah zan nema shi ne ba na raditu billahi rabban wato ittaqaitu bihi rabban na gamsu na yarda na amince ya ishe ni cewa shi ne ubangiji na kuma shi ne zai mun biya mun duk bukatuna wa bil islam dinan na yarda da musulunci a matsayin addini to na yarda da al ahkam ash-shar'iyya da kuma al ahkam al qadariyya duk na ni kawai na yarda da musulunci da abin da ya kusa na hukunce-hukuncensa na shari'a hukunce-hukuncen shari'a duka Allah ta'ala shi ne yake hukunta su shi yake ba da umarni shi yake hanawa na amince na yarda da wannan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan kuma na yarda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ne annabi wato wajibi ne a kaina in yi masa biyayya in yi masa da'a a matsayinsa na annabin da Allah ta'ala ya aiko min domin ya bani umarni ko ya hana ni saboda haka araditu billahi rabban shi ne arrida bima qaza Allah subhanahu wa ta'ala qadara abinda ubangiji ya riga ya hukunta na kaddara duk mutum yayi shi radiyatu billahi rabba haka duk abinda ya same ni shine ke da iko a kaina na amince na gamsu na mi kauya wa bil islam dina shine arida bi al ahkam al shar'iyya nje bi al ahkam al qadariyya wa min al ahkam al shar'iyya na ya da duk su kunta kunta na shar'a Allah ta'ala ya dora mu na amince na gamsu na karba hannu biyu sannan na yarda cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne wasiƙa tsakanina da ubangiji na idan mutum zai faɗi wannan da ikhlasi ga wannan kalmomi da ake faɗa a faɗi sakamakon ba wani abin kawai ne mutum ya farsa kalmar ba shi kenan a kalmar ita kadai ba ita ce za ta gamsar da ko za ta samar da abin da aka ambata na sakamako ba ana nufin mutum ya faɗa da bakinsa har zuci kuma ya tasiri a cikin rayuwarsa a yadda mutum ya faɗi wannan da safe kuma a yau da mana tun daga zuciya da ikhlasi kuma ayyukansa duka su nuna kare ba su karyata shi ba to wannan babu shakka in ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam zai kaba hannunsa har aljanna wannan babu kokwanto amma da mutum zai faɗe shi kawai dai kawai ya dai faɗa ne kawai da baki amma zuciyar bai ma hararo ma'anarsa ba sai yasa ake so a laskar a san ma'anoninsu saboda ka san me kake faɗa ka san wani alkawari da kake ɗauka in ce radiyatu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa wa tawaya muhammadar rasulan ka ɗauki wasu kana faɗar wasu abubuwa ne da kake kaya da ka ji ka gani ko yana ba ka san me kake faɗa ba ko kaji me ka gani ba abin da kake gani ka ga shi yana da kyau azkar da mutum ke faɗa ba kawai ka faɗa su ba yana maimaita su kamar irin yadda ku kuturu ke maimaita abubuwa da take ji a yi zama da ya san me yake faɗa sannan kuma ya san mara alkawari ya ɗauka tsakaninsa da ubangiji to sanin wannan da gamsuwa da wannan har zuci da kuma aiwatar da shi a cikin rayuwa shi ne zai sa mutum ya samu sakamako da wani zai ce to a idan wannan da kuma sai shi aljanna dan ba zai wahala ba kawai kullum ka faɗi wannan amma kuma mutum cikin shiga rayuwarsa ba tare da iltizami abin da ya faɗa ba raditu billahi rabban bai yarda da kadara ubangiji ba Allah ya jarabe shi wani abu kuma zai zama ya shiga ma wato wani yanayi na kai kukan ubangiji ya Allah zai masa haka ya haka ranka da zai same shi kaga wannan raditu billahi rabban faɗar ta kawai ne baki amma bata yi masa amfani ba kuma ta rasa zuciyarsa ba ko bil islam dinan ya yarda musulunci shi ne addini wato zai sallama wa dukkan hukuncin Allah ba tare da ya yi jahilta ba tare da ya yi jahiliya ba amma kuma ka ce ba haka ba ne na gaya masa hukuncin Allah ya rika jin an takura an matsa ko ya ga ganin cewa wannan abu ci baya ne ko shi ya wuce wannan ko ba yanzu ba kaga faɗar da ya yi a wani islami dinan bata nufa aikin sa bai nuna haka ba sannan ko bi muhammadin wa nabiyyan ya yarda annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne ma'ana ya yarda annabi ne cewa dokoki duk wani abu da zai na ibada a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da kwaikwaya amma kuma ya zama a rayuwarsa ana rigewa da shi a kan ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya masa da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana fariyar da zai kawo hujjojin da zai tura wannan abu to kaga bai yi tasiri a rayuwarsa ba ba ya san aka faɗa a san me aka faɗa sannan kuma ya tasiri wannan shi ne zai haifar da wannan sakamako sai na gaba ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir أصلح لي شأني كله لا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأنا عيسي ابن السني يا بتدشي أبنى إمام البيهقي يا بتدشي أشكل التابن الأسماء كتاب سنة الأسماء والصفات كان الحاكم فيما يقتد شيء أشكل كفا المستدرك ذهبي يا إن لم تشي ذهبي وسمع حديثي حسن Albani rahimahullah a cikin silsilatul hadisi sahiha ya hasana shi silsilatul hadisi sai magalajin farko 257 ya hasana wannan hadisin farko hadisin abin da yake cewa hadisin Anas ne hadisin Anas ibn Malik ne yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Fatima yarsa radiyallahu anha ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi an taquli idha asbahti wa idha amsayti ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Fatima radiyallahu anha me zai hana ba za ki saurari abin da zan miki wasiki da shi ba shine kice yayin da kika waye gari ko kika kai yamma ya hayyu ya qayyum ya rayayyi ya qayyum ya mai tsayuwa da kansa da zatinsa bi rahmatika astaghiithu da rahmarka kadai nake neman taimako aslih li sha'ni kullahu ka gyara al'amarina gaba ɗayansa wala takilni ila nafsi tarfata ayn kada ka bani da kaina daidai da kyautawar ido. To wannan shi ne abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ɗansa Fatima ta rika faɗa yayin da safiya ta yi ko yamma ta yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane za mu ga a ciki kamar yadda addu'o'in ma'aiki sallallahu alaihi wasallam galibi suke in ba zikiri ba ne tsantsa to sai an yi mana addu'ar shekuda da kirari ga Ubangiji da muka ce wannan shi ne koyarwa da Ubangiji ta Allah ya masa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha qul ya ar-rahman qul ya allah qul ya ar-rahman ayyan ma tad'u fa lahu al-asma'ul husna. Ubangiji ta Allah ya koyar da shi ya koyar da al'ummar musulmi cewa Allah yana da wasu sunaye mafiya kyau ko ki Allah da su haka Annabi sallallahu alaihi wasallam addu'o'in sa zama ga cewa yana shimfiɗa tare da buɗe addu'a sa da kirari ga Ubangiji da kuma zaɓo wasu sunaye waɗanda za su yi dace da addu'a ta zai ce ya hayyu ya mai rai ya qayyum ya wanda yake tsaye da zatinsa alhayyu Allah rayayye ne kuma rayuwarsa ba ta da farko ba ta da ƙarshe ai rayuwarsa lam tusbaq bi adami wa la yalhaquha fana wannan shi ce rayuwa ta Ubangiji duk wata rayuwa to ba ta zama haka ba ba irin wannan ba ce rayuwarsa lam tusbaq bi adami babu tabbata wato rashi bai gabace ta ba ba a taɓa samun wani lokaci da ba Allah ba kuma daga baya samu amma rayuwar kowane ne da babu shi sannan daga baya samu kowane ne da babu shi daga baya aka yi shi wato akwai yana da farko akwai sanda babu shi kai ba ta kuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum da za ku kafa cewa Allah wanda da can ba ku a matsayin matattu a matsayin ba ku kuke sannan sai samar da ku to rayuwar Ubangiji lam tusbaq bi adami wa la yalhaquha fana'u karewa kuma ba za ta cike ta ba wato babu lokaci da babu rayuwar Ubangiji ta zo karshe kullu man 'alayha fan wa tawassu rabbika bil jalali wal ikram kullu man 'alayha fan duk wanda yake doron kasa to zai kare aka bi rayuwar kowa ba ta zo ta kare in bada ta Allah ta'ala saboda kai ta rayuwa ce za ka duk wani da sifanta da alhayat to rayuwa ce wacce take na kasa sai kai da hayya mai rai ko da rai ta mai alhayy kaga shi dan adam ma rayayye ne ko wata dabba rayayya ce ko wani tsuntsu rayayye ne to amma rayuwa wacce take na kisa wani ya shake da sifa ta rayuwa wacce take kamila shine ad-da'im al-baqi ya qayyum ya qayyum al-qayyum shine wanda yake tsaye da zatinsa baya buƙatar kowa wato yana da cikakkiyar wadata wallahu al-ghaniyyu al-hamid shine wanda yake wadata wanda ake yi wa kake yawansa shayiro baraka wallahu al-ghaniyyul hamid ubangiji shine yake da cikakkiyar wadata baraka al-qayyum yana nufin wanda yake da cikakkiyar wadata sana al-qayyum al-qa'im bi shu'ur khalqi sana bayan yana da wadata kuma shi yake gudanar da harkokin halittarsa duka shi yake ba wanda zai ba shi yake hana wanda zai hana shi yake daukaka wani fuskanta wani ba wani lafiya ba wani rashin lafiya da shi yake haka kalmar al-qayyum tana nufin sifa ta zatin ubangiji subhanahu wataala sai su kunci wa zatarsa tana nufin sifa ta zatin ubangiji ta'ala wacce take da alaka da al-mahlukat wacce take da alaka da sauran halittu haka ubangiji shi ne wannan wasu ta wannan shi ne sune al-ismu al-a'zam sunan da yake al-a'zam ya hayyu ya qayyum yasa yazo a cikin ayar da take kowace aya al-qur'an la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum ayatul kursi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith da rahmatka nake neman taimako to ina neman taimako wanda yake nema ne ta hanyar rahmarka nema ne ta hanyar rahmarka ya ubangiji wato ba na neman taimako na wani sai daga wajenka shi yasa ka gabatar da Allah al-ma'mul ala amili bi rahmatika sanabi astaghith aslih li sha'ni kullahu ka gyara mun dukkanin al'amarina to ka gyara mun dukkan yanayina da dukkan al'amarina wala tafini ila nafsi tarfata ayin kada ka bar ni da kaina rode da dukka ido to abin da yake nufi ka shiga cikin dukkan lamuran kada ka bar wa ka bar ni da wani abu nawa domin a wata waya wala tafini ila ahadin minan nas kada ka bar ni da wani cikin mutane wato da wani ubangiji kowane abu nawa kana ciki don kar ka bar ni da wani abu wanda wani abu wanda yake na wani amma kuma ba ka ciki ka cire hannunka daga ciki to ita ma wannan addu'a ce da mutum ko zikiri ne mutum zai rika faɗa yayin da safiya ta yi ko da yau makamin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ɗan sa Fatima radiyallahu ta'ala na sai na gaba shi kuma yana cewa أسبحنا وأسبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أسبحنا وأسبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده wani hadisi wanda ku gani a Abu Dawud ya rawaito shi a Tabarani ya rawaito shi a cikin Al-Mu'jam al-Kabir haka nan ya rawaito shi a cikin littafin sa Musnad ash-Shafi'i hadisi yana cewa idan mutum ya wayi gari sai ya ce asbahna wa asbaha al-mulku lillahi rabbil alamin mun waye gari mulki kuma ya waye gari ga ubangijin wanda yake ubangijin halittu Allahumma inna as'aluka khayra hadha al-yawmi wa nasrahu Allah ina roƙonka alkhairin wannan yini da nasarar sa wato taimakon da yake cikin sa wa nurahu da hasken sa wa barakatuhu da albarkar sa wa hudahu da shiriyar sa أعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده إنا نؤمنك قليل لدى الشر أبين بيك تشكي لدى الشر أبين بيك بايانسا ولا حديثي حديثي هو ضعيفي حديثي من المدون أتشكي إسنان سأقول محمد بن إسماعيل بن عياش محمد بن إسماعيل بن عياش وانجا إجا حديثي بقى بابا إسماعيل بن عياش محمد بن إسماعيل بن عياش ضعيفي wato ba'ifi ne rauni sannan abu hatim razi a tsalin ya sami na biyu shaida bai kawai domin abuwa wajen babansa ba to bayan raunin muhammadu bin isma'il akwai inkita a cikin sinadin sa domin wayar shura'in ma'uwaici a nabi malik al-ash'ari kafau shuraih ibn ubayd shi ya ko na hadisi daga abu malik al-ash'ari radiyallahu ta'ala shi kuma shuraih bai ji kowane irin hadisi daga abu malik al-ash'ari ba wato akwai inkita tsakanin sa da abu malik al-ash'ari akwai wata wasiƙa da ba a faɗe ta ba saboda yana da rauni ta fuskar biyu ta farko shi ne rauni shi Muhammad ibn Isma'il ibn Ayyash sannan fuska ta biyu shi ne inkita wato datsewar katsewar sarsararsa tsakanin shuraih ibn ubayd da kuma sahabin hadisin abu malik al-ash'ari shi yasa ibn al-munzir a cikin littafin sa muftasar sunan abi daud ya rawana hadisin haka nan ibn hajar cikin littafin sa ta'il al-afkar shi takhririn da yawa kitab al-azkar na nawawi shi ma ya rawana hadisin shaykh nasiruddin al-albani cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa ya rawana hadisin hadisi na 2666 hadisi ne wanda bai inganta ba saboda sauran da suka inganta sun wadatar da aka kamata ya cire shi daga jerin banan waɗannan hadisi da ya san da su inganta ba to ana da waɗanda za su ke madadin su wato ba za su ga gurbin haka na mutum akwai hadisi za su cewa akwai ɗaya biyu uku an samu ɗaya bai inganta ba cikin hudu biyar ba ga ba matsala ba za ka wani hadisi kamata ya zama an cire shi tunda akwai waɗanda suka inganta ga wasu nan ma za a cire cire da kawo su waɗanda suka inganta wato ya rubu ne da wasu da suka ce hadisin hasan ne kamar sha'ib al-arnahud da ɗan uwansa al-qadir al-arnahud da suka hasana hadisin ma bai zama hadisi hasan ba saboda yana da illa kamar yadda muka faɗa illa ta guri biyu wannan shi ne karshen wannan darasi na wannan majalisi sai kuma darasi na gaba insha Allah abinda muka faɗa daidai muna fatan Allah ta'ala ya mu lada abinda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa